This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Hawwa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na yammacin yau Laraba 11 ga watan Disamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su, ga Muhammad da kanin labarai.
To Hawwa, kasar Rasha ta faɗa yau Laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a kasar Siriya. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya na shirin duba wani daftarin kuduri a yau Laraba da ke kira tsagaita wuta cikin gaggawa a zirin Gaza. Jami'an Rasha sun faɗa ranar Laraba cewa hare-haren sama da Ukraine ta kai sun haddasa barna a yankuna biyu da ke kan iyakar Rasha da Ukraine.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku je da hukumomi a Niger suka bada umarnin hana haƙan zinari da sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa a yankin arewacin ƙasar.
Wannan aiki ya saya na sosaiti wadda ta yi dalilin mutuwar dabbobinmu da yawa.
Haka zalika, hukumar zaben kasar Ghana ta yi Allah wadai da tashin hankalin da ya biyo bayan babban zaben kasar da aka kammala a makon jiya.
Security officers comprising the military and the police service came under attack.
Wannan ne jawabin da hukumar 'yan sanda ta gabatar.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin zamantakewa tare da Zainab Babaji. To amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Kasar Rasha ta faɗa a yau Laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya, kuma tana tuntuɓar waɗanda ke kula da halin da ake ciki a ƙasar. Mai magana da yawun fada Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana bukatar Rasha na tabbatar da tsaron ofishin diplomasiyarta da kuma sansanonin soja a Siriya, inda sojojin Rasha suka kwashe shekaru suna goyon bayan dakarun Siriya a yakin basasar kasar. Kalaman na Peskov na zuwa ne kwanaki bayan da 'yan tawayen Siriya suka shiga babban birnin kasar na Damascus tare da tilastawa shugaba Bashar al-Assad sauka daga karagar mulki. Assad ya tsere zuwa Rasha, inda jami'an Rasha suka ce an bashi mafaka. Kawar da Assad ta kuma kawo cikas ga muradin Iran a yankin, tare da katse hanyar isar da makamai ta ƙasa zuwa ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Lebanon da kuma yankin da mayakan Iran za su iya gudanar da ayyukansu. Babban zauren Majalisar Dinkin Duniya na shirin duba wani daftarin kuduri a yau Laraba da ke kira tsagaita wuta cikin gaggawa a zirin Gaza, tare da sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su a hannun mayakan. Taron da yana zuwa ne makonni bayan da Amurka ta kada ƙuri'ar ƙin amincewa da matakin da aka ɗauka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A baya dai babban zauren majalisar ya amince da shirin tsagaita wuta, amma ƙudurorin da aka zartar ba su da tasiri kamar da suke da shi a kwamitin sulhu. Daftarin da ake shirin duba ya kuma buƙaci a baiwa fararen hula Falasɗina da ke Gaza damar kai musu ɗaukin gaggawa don samun agajin da zai ceci rayuka, ciki har da kai kayan agaji ba tare da cikas ba a duk faɗin zirin Gaza. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Rasha sun faɗa a ranar Laraba cewa hare-haren sama da Ukraine ta kai sun haddasa barna a yankuna biyu da ke kan iyakar Rasha da Ukraine. Gwamnan Bryansk Alexander Bogomaz ya faɗa a shafin Telegram cewa wani harin jirgi mara matuƙi ya haddasa gobara a wani kamfani wanda daga baya aka kashe ta. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Laraba cewa ta lalata jirage mara matuƙa 14 da Ukraine ta harbo a hare-haren da ta kai cikin dare a yankin Rostov. Makaddashin gwamna Yuri Yusar ya faɗa a ranar Laraba cewa wani harin makami mai linzami ya lalata masana'antu da motoci fiye da 10 a tashar jiragen ruwa ta Taganrog.
An jima kaɗan, Muhammad zai sake dawowa da ƙarshen labaran duniya. Yanzu shirin zai shiga jamhuriyar Niger, inda hukumomin ƙasar suka ba da umarnin hana haƙan zinari da sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa a yankin arewacin ƙasar sakamakon yadda ake gurɓata muhalli da kuma yadda 'yan ƙasashen ƙetare suka yi kaka gida a harkar. Ga wakilin Muhammad Mahmud da cikakken rahoto.
a cikin wata sanarwa ce da hukumomin suka fitar suka sanar da matakin haramta haƙo ma'adanan arzikin zinaren a wasu wuraren da ke cikin arewacin Nijar. ‘Yan ƙasashen ƙetare musamman ƙasashen China da kuma Sudan da ke aiki haƙar zinaren ba bisa ka'ida ba da kuma gurɓata muhalli da kuma mayar da haƙƙin mallaka da kuma cikakken ikon kula da ayyukan haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ga gwamnatin Nijar na daga cikin dalilan da suka sanya mahukuntan ɗaukar wannan matakin domin kawo sabbin tsare-tsare a wuraren. Yusuf Hussa mai gari ne a wani yankin da aka haramta wa jama'a haƙar ma'adanan zinaren.
Wannan aiki ya saya na society wadda ta yi dalilin mutuwar dabbobinmu da yawa. Sayar da su da aka yi da an ɗauki decision sun saya wannan mutane. Mu ma za mu ɗauki niyya ta cewa da abun da aka yi wanda ba daidai ba ne, wanda ya shahi talakawa da wanda ya shahi ƙasarmu duka, za mu yi magana mu kai kukanmu game gabata tun da muna da garantin cewa su ma za su saurari kukanmu.
Masu fashin baki irinsu Abdulrahman Ali na ganin matakin ba zai rasa nasaba da yadda ƙasar Rasha ke ƙara tasiri a tsakanin ƙasashen Sahel ba, da kuma yadda kamfanonin ƙasar ta Rasha ke ƙara sha'awar son haƙar ma'adinai a cikin ƙasar Nijar.
Muna ganin kama take-take kama na waɗanga kamfanonin da ake lillikewa gwamnati, kama akwai ƙasashen da yake da niyya ta yi ba su ire-iren su Rasha da wasu mayan ƙasashe dai a bada shi zuwa ga wasu ƙasashe wanda za su fuddo abin. Gwamnati ya umfana su umfana ɗan ƙasa ya umfana. Dama kuma mu abinda muka nuro wanga abin mun jima muna jiran shi. Mafi aksarin mutanenmu ba su da muwayan ma na yin aikin fidda abin. Wasu mutane ne can suke zauwa, ‘yan ƙasashen ƙetare ne su ne ka zauwa, yau har iyan cana akwai. Wannan duk abubuwa ne wanda yake ya kamata an jima da aka wuce su.
Tuni dai ƙungiyoyin matasa ke fargabar abubuwan da za su biyo bayan rufewar gani yadda dubban matasa ne ke aikin haƙar ma'adanan zinaren. Usman Biyanu shugaba wata ƙungiyar matasa a Agadez.
Abubuwa da ake lillikewa a rinki samu mafita bisa irin wannan abubuwa. A rinki shawarwari na farko da matasa saboda yanzu irin wannan abubuwa shike kawo matasa suna iya runguma kowane irin aiki. Don shi kuma irin wannan runguma aikin nan salamanke shi ba ma umfana ma matashi wani abu kuma ya kama al'umma matsala. Gwamnati ta rinki samun alternative bisa duk irin wannan abu.
Ko yaya waɗanda suka yi aikin haƙar ma'adanan zinaren ke kallon wannan lamarin, ga dai wasu daga cikin su.
Yankurar wuraren zinada a Nijar a wanga lokaci dai bai dace. A yanzu dai talakan Nijar dai ba da wata madogara illa wuraren nan. In tamu mutum zai can ne yake tunanin in yata yi za a samu ya dan warware. An sharhe irin wuraren nan a ce tsari ne za a yi kawai sai a rihe shikenan a hana kowa zuwa. Amma inda a ce tsarin ne za a yi a kori ɗan ƙasashen waje a bar ɗan ƙasa gwamnati ta samu mu ma talaka mu samu.
Ya kamata gwamnati ta ta yi nazari. Ana iya tsari duka ba sai a rihe ba kuma ba sai an kori kowa ba. Ana iya zuwa duk wani mugu a fidda shi daga cikin wuri. A samu wata hanya ta daban ba sai an watse wuri ba sai an kori mutane. Gwamnati tana iya zuwa ta sa dokokinta.
Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
An gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma lokacin ne da za mu kawo muku ƙarshen labarin duniya.
Kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya faɗa wani rahoto da ya fitar cewa Sudan ta zama ƙasa da aka fi neman buƙatar ayyukan jin ƙai a duniya bayan shafa watanni 20 ana gubza gazamin yaƙi tsakanin janar-janar da ke adawa da juna. Ƙasar tana da kashi 10 cikin 100 na duk mutanen da ke cikin buƙatun jin ƙai, duk da kasancewar ƙasar na da ƙasa da kashi 1 cikin 100 na yawan al'ummar duniya. Ƙungiyar da ke zaune a New York ta faɗa a cikin jerin abubuwan da suke sa ido na gaggawa na 2025. Tun daga watan Afrilun 2023, yaƙi tsakanin sojojin Sudan da dakarun sa-kai na RSF ya kashe dubun dubatar mutane tare da raba mutum miliyan 12 da gidajensu. Kusan miliyan 9 daga cikin waɗanda ke kudin hijira suna Sudan, galibi a yankunan da aka lalata kayayyakin more rayuwa, yayin da ake kuma fuskantar barazanar matsananciyar yunwa. Daga ƙarshe, faɗa ya ɓarke a yau Laraba tsakanin yankin Jubaland mai cin gashin kansa na Somalia da dakarun gwamnatin tarayya, bayan da Jubaland ta gudanar da zaben da ya saba wa shawarar mahukuntan Mogadishu, inji jami'ai. Rikicin zai haifar da fargabar cewa fafatawa a cikin gida na karkatar da hankali daga yakin da ake yi da kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida a daidai lokacin da wa'adin dakarun kiyaye zaman lafiya na tarayyar Afirka ke cika. Mataimakin ministan tsaro na Jubaland, Adan Ahmad Haji, ya shaida wa taron manema labarai a birnin Kismayu cewa da safiyar yau dakarun gwamnatin tarayya daga Mogadishu da ke Tas Kamboni sun yi amfani da jirage mara matuƙa sun kai hari kan dakarun Jubaland. Ministan tsaron Somaliya Abdulkadir Muhammad Nur ya ce dakarun Jubaland suka fara a rangamar Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballe aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai Ghana, inda a makon nan na ya gabata ne aka kammala babban zaben kasar, aka zabi sabon shugaba da sauran wakilai. To sai dai bayan kammala zaben ne aka samu wasu suka hau dokin zuciya, suka shiga tarzoma da ta kai ga lalata kayayyakin gwamnati da na jama'a, lamarin da ya sa hukumar zaben kasar ta fito ta yi Allah wadai da lamarin, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Hamza Adams ya aiko mana daga Ghana.
Security officers comprising the military and the police service came under attack.
Wannan ne jawabin da hukumar 'yan sanda ta gabatar yayin ganawar ta da masu ruwa da tsaki kan halin tsaro da ake ciki bayan zaben kasar, inda take cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata 'yan sanda sun yi rikodin al'amura a yankuna uku, ciki har da yankin Accra da Bono da yankin Gabas. A duk waɗannan yanayi, hukumar 'yan sandan Ghana ta yi aiki tare da rundunar sojin kasar domin maido da doka da oda. Wasu al'umma dai sun hafkawa kamfanin iskar gas na Ghana da ke Accra, kuma abin takaici shine jami'in soji ɗaya ya samu rauni. Irin wannan lamari ya faru a wasu cibiyoyi da dama. Wani matashi mai suna Jango, wanda a cikin waɗanda ake nema ruwa a Jallo, ya saki wasu fursunoni a yankin Bono. A cewar 'yan sandan,
a total number of persons currently undergoing legal processes to 106.
Ta ce ta yi gamo da katar wajen cafke tare da gurfanar da mutane 106 a gabar kotu bisa zargin su da aikata laifuka daban-daban. Tashe-tashen hankula na bayan zaɓe na ya daga cikin abubuwan da ke neman maida hannu agogo baya a kokarin da masu ruwa da tsaki ke yi wajen tabbatar da zaman lafiya kafi yayi da ma bayan zabe a kowace shekarar zabe. Sheikh Salman Hassan mamba ne a majalisar wanzar da zaman lafiya.
Wasu sun maida wanga lokaci lokaci ne da za su yi da shi wani muguntan aiki na sata da su fashe, wannan kuwa ba abin da zai kawo magari wani alkhairi bane, saboda duk abin da ake sata wan kudin al'umma ne, fashe-fashe da ake yi da kone-kone da kudin al'umma za kuma gyara. Sai sa in dai an yi zabe an kare, tunda akwai waɗanda suke kula da al'amarin zaben, fashewanka wani wuri bai sake al'amarin, konewan wani wuri bai sake al'amarin, sai dai ma ya zama sababin kawo maka tashin hankali ko ma mutum ya rasa ransa a ciki.
Shi kuwa Shuaib Abubakar mai sanya ido a zabe ya bukaci da al'umma su daina aiwatar da duk wani abin da zai haifar da cikas ga darajar Ghana ta fanni na demokradiya.
Wannan zabe da muka yi ya yi ban sha'awa sosai. Mutanen duniya da dama sun jinjina mana. In ka duma tun kafin gaban hukumar zabe ko ta bayyana da natijan da aka samu, Vice President Dr. Mahmud Bawumia da yake ya yi takara a kan tikitin NPP ya zo ya amince shi kaman jam'iyya da kanta da ta hada natijan da ta samu ta ga kaman ta fadi, don shi an yi amanna da abinda mutanen kasar Ghana suka fadi, yan adawa sun ci zabe. Kaga wannan abin nan ya bar duniya da kansu sun girmama mu sosai kenan kenan. To yanzu irai da wanga mutane suna wadanga ana fasa wan ana kuna tai ai kaza kaza, wannan hotuna kuma suka kai ma duniya an samu wani tunani daban, dan shi wannan abin ya kamata a janye.
Ko shin ya al'umman Ghana suka ji da wannan matakin karfafa tsaro a sassan kasar?
Sunana Nasiha Abdulhamid daga Kumasi. Babba ta kayan da ake ya kamata bari, sannan kuma muna yi ma 'yan sanda godiya da kokarin da suke yi.
Shugabannin manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da NPP da NDC sun yi kira ga masu lalata kaddarori na gwamnati tare da aiwatar da abubuwan da suka saba wa ka'ida da su janye aiwatar da hakan. Halin yanzu dai mutum da ne suka rasa rayukansu a zaben bana, kazalika an yi hatsarin kaddarori na gwamnati masu yawa sakamakon tashe-tashen hankula a zaben. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To madalla, a gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Masu haro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Haka kuma a dusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumin su. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Shirin zaman takewa ne, kowa ya zo ya saurara, don na san akwai abun mora.
Masu saurara sauraro barkanmu da warhaka sannun mu da sake saduwa a shirin zamantakewa shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa a yau shirin zamantakewa yana jamhuriyar Niger ne inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mansur Sani ya tattauna da wasu zaratan matasa kan soyayya da matsalolin da ke cikin kanta soyayyar da hanyoyin samun fahimtar juna ga nan Mansur Sani da tawagarsa
a yau shirin ya zo da magana mai muhimmanci wacce ake cewa so asusun aure idan an ce so za a ce soyayya soyayya dai ma'amala ce da ke haduwa tsakanin saurayi da budurwa wadda za ta kai su matakin yin aure idan an yi nasara idan kuma hakan bai samu ba to sai ai fatan Allah Ubangiji ya hada kowa da nashi rabo kamar yanda zamantakewa ke rabuwa ko ma'amaloli ke rabuwa haka ita ma soyayya tana tsintar kanta cikin wannan halin na rashin dorewa ko kuma sabani da sauran abubuwa duka kayan a cin magaci ko kuma a cin ma nasara ba tare da bata lokaci ba za ni gabatar da wato ƴan mata da samari na wannan ɗakin zauri domin su yi magana a cikin wannan shiri wato muji inda suka dosa da kuma dalilan ko matsalolin da suke kawo yawan lalacewar soyayyar kanta ga mu sauraro sunanka
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko dai sunana Zainatu Ilyas a nan cikin garin Madarumfa
masha Allah sunanka
Abdulkarim Muhammad Sani
sai kuma
sunana Ahmad Abdullahi
yawa sai bangaren mata
assalamu alaikum sunana Fajimata
Fajimata wa
Musa dan malam
yawa
sai kuma Samira Murtala
sai ni Fati Salisu
sai kuma
Nafisatu Sani
masha Allah to da kodannan matasa insha Allah za mu tattaunawa a cikin wannan shiri cikin ikon Allah tare da fatan wannan shiri ya kayatar da ku zan dawo wurinka Zainatu Ilyas me ke kawo yawan lalacewar soyayya ko kuma kaga an ci da wani soyayya sababu ita yanzu
gaskiya ne mafi yawanci dai gare su soyayyan ba suna dan gayi kama wani lokaci
kai baka ciki kai makiyi ne ba musulmi
wani lokaci ana samun matsala tsakani kamar in wani abu ya gitta haka ko kuma tana yawan dora ma wani abu wanda kai ya hakarinka ko kuma baka da halin shi sai in ka kwatanta mata in ta amince in kuma ta nuna ma ba haka nan ba kinan sai ka nuna mata kawai kai ma
kowa ya takan shi
kowa ya takan shi
ana ka tunani shi ke
kawo ni a nau tunani shi ne hakan da shi ke kawo
ka taba yi an maka haka nan
a gaskiya ni ban taba yi ba amma dai ina ji masu yi suna dan gayi guda-guda muna dan rikewa ga kaiwa
ga mun sunanka
Abdulkarim Muhammad Sani
me zaka ce game da yawan rabuwar soyayya
abinda zani ce game da yawan rabuwar soyayya shine su mata matsala gare su bisa kan harkar zamantakiya ta tare zamantakiya ta soyayya ita zamantakiya ta soyayya to tana da abu guda shi wanda yace yana son ka to ka rike shi da mutunci da amana amana dai guda ce to ita zama ita soyayya ita ke sa hatta atakai wani lokaci ana zama tare ita ke sa hatta kai ga arme har a samu ya a samu abun ga a zama na mutunci zaman girma da arziki shine wani lokaci su mata suna da matsala mu maza muna da matsala sai ka ga mace
ƴan mata
za su dora maza sharshi su kuma maza ba su da halin yin shi kenan kowa dai ya ka bakin karhin shi ne zai har akai ga gaci
Ahmadu
sunana Ahmadu Abdullahi su ta fannin soyayya su ne mata wani bi daga suna da kawo kishi sai ba ka kula kowa sai su kaɗai kawai wasu sai shi kuma namiji ba ta yi a ce kawai guda za a tsaya ma
to me yasa shi kuma zai rinka rarraba kafa din ka ana ka tunani
saboda tana iya ta bada shi yana gani ya kama kawai sai ta san ulewar shi ta bashi kama kenan in ya kama ne ya kama nan ba da yar sa
kenan cikin da yanda dai aka
yanda ta bada sai ya sha dai
yanda ta fanya
fanya sai ya sha
ba bari
ba bai same ta ba kuma ya rasa ta wani wajen kenan in dai ta kuce mai can ya tare wani wuri
to lokaci wajen wannan ruwan idan fa yake sanyawa kuma a rasa fa
eh to wajen wannan ruwan idan ana rasa kuma ta kware
gani kai ka kamo abinda ba shi
ka kawo kuma wata ba
to ana ka tunani dai menene ya kawo rabuwar soyayya
ana wata nani dai daga ta fannin matan dai su ne ke da kamar sharkon alkawali.
To shi ke nan kawai. To bari in dawo wurin bangaren matan. Nafisa, me na kira ayi game da mutuwar soyayya dandanan a fara sai ke shi abin ya ƙari.
Ni a nawa gani rashin kulawa ma yana kawo rashin jituwa a cikin soyayya.
Kamar ya kulawa.
Saboda kamar yanzu misali in yana yawan kiranta yana ƙara danƙon soyayya, yana yawan yi mata message. Kenan in ya bayi, kenan dole in ta samu wani wanda ke kula da ita.
Ya ce ba ya yau kwana in bai jimare.
Yawwa, kenan dole ta juya mishi baya. Wanda suke tara.
Kawai ke ana ki tunanin rashin kulawa.
Rashin kulawa yana kawo rabo soyayya.
Da kuma me? Koko shi kadai ne kawai ana ki mahanga. To bar mu shiga malama ta gaba. Ga mana sunanki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Sunana Fati Salisu.
To Fati, menene na kira ayi game da yawan batawa soyayya?
Ana watunanin koko in ce abinda ma yake wakana yanzu tsakanin maza da mata, yawancin su a yanzu suna soyayya ne, soyayya ba wai so ba, yawancin su ba sa gane so da burgewa. Za ya kasance yarinyan nan ba wai so ba san bane kake mata, kamar burge ka ne take kawai, amma kai kuma kawai sai ka ci santa ne kake.
Burge kawai tana sa wasu kaya masu kyau ko kuma
koko yanayin ta koko wani abu kawai dai jista akwai abin da dai kawai yake burge ka, amma kai kuma sai ka ce kawai ko rayuwar take burge ka sai ka ci santa kake. Amma kawai yawancin su to shine da an kwana biyu idan kawai ka ce kana son ta kwana biyu inda ka samu wannan dama ka samu hulɗa da ita haka kwana biyu sai ka jaye kawai saboda daman burgewa ce ba soyayya ba. Dan yawancin su in ce akan soyayya wannan ma yana kawo yawan rabo soyayya saboda ba soyayya bace burgewa ce, ba sa tantance soyayya da burgewa.
Kamar ya burgewa shine nake so masu sauraro su fahimta abin da yake ne.
Burgewa ita kuma kamar wata abu ce haka, wani bangare ne na daban cikin rayuwa ta soyayya. Mutum zai iya burge ka kuma kai kana kaunarsa. Amma wai burgewar da nake magana ba akan wai kauna da burgewa ba, akan burgewar ita kadai
kawai. A ce wani abu ne sauran yake nema ga maccen. Kike nihi ko kuma ya kike ni?
Eh, koda ba haka nan in ba, koda ina nufin yarinyar ta burge shi amma ba shi din ya ma yanzu samarin yanzu yawancin su shi din bai ma san burgewar ce yake burge ta burge shi ne take yi koko santa ne yake shi ma din bai gane
ba san su ba kawai dai ne ji suke yi
yawancin su haka nan ne, yawanci kuma wasu sun san su saboda akwai yan amana ha yanzu.
To shikenan mu shi gaba. Ga mana sunanki.
Sunana Samira Murtala.
To Samira, me na kira ayi, me yasa soyayya ba ta yi ma ake ba?
Ana wadai ra'ayin akwai maza wanda su ba su kulawa da ƴan matansu, kuma mafi akasara abin da yake kashe soyayya akwai ƙarya a cikin soyayya.
Sai a sharara ta.
Eh, akwai ƙarya.
A ce me misali?
Me ƙarye? Ka zo kana son yarinya, da ka zo kana son ta baka gaya mata gaskiya abin da yake cikin ranka, ko me ka zo dai akan ƙarya ne zaka gaya mata shi. Kenan duk da Allah ya sa yarinya ta fahimta da ƙarya ce kake mata, kenan an samu tangarda.
Baki gani wani lokaci kuma kun sa dan kyarta muku ita?
Eh, to mafi akasari akwai wanda suke so a musu ƙarya, amma a rayuwa dai yanzu gaskiya ko menene dai kai gaskiya, ko da ka zo ka ga yi gaskiya in ma mace dai ba ta son ka dai ka ga ya mata tsakani da Allah abin da yake cikin ranka ba ka mata ƙarya.
A lokaci ana zargin ku da dora sharish dan turo mana credit ana yin anko any promo haka da sauransu.
Eh, gaskiya haka nan ne. Akwai wadda ita ma gaskiya ba ta son ka tsakanin ta da Allah, kawai ita dai biyan bukatarta a duk lokacin da wani abu zai taso mata kai ne za ta nema ka biya mata wannan bukatai, ana yin haka nan. Amma kuma su ma mazan akwai lokacin da macen tana da tausayi kan namijin, tana son shi, tana tausaya mishi, ba ta iya dora mishi wani sharji in gaskiya wanda ya hi karhin shi. Saboda bai kamata ba a ce tsakanin mu maza da mata, inda in aka ce soyayya akwai in dai har soyayya ta yi karko tana iya kai mu ga army. Mu zamna da juna tare da amana cikin aminci da wadata kuma.
Masha Allah. Fashi mata, menene na kira ra'ayi game da haka?
To ni dai gaskiya ra'ayi na game da haka, su ma mazan gaskiya ba su da rukun amana.
Kamar yaya?
Kamar suna iya su zo su ce ma mace suna son ta ita kadai suke so, alarke kuma ba haka nan ne ba.
To kamar ya ba haka nan ne ba?
Kamar suna ta amana ta koda ta boye ne. Suna da wasu 'yan mata.
Saboda ita kadai ce ya kamata a ce sun so ko yaya?
A'a, ba haka nan ba.
To kaga kamar su raba 'yan mata da yawa su jiyo yawan gasa mata ƙarya su jiyo yawan gasa mata ƙarya dare guda su yi ko kuma 'yan sun ka imi da su yi waya da yarinya sama da bakwai
kuma to ashe ba haka ba ne ba kenan kun gani hakan ga ya kawo rabo suya tunda an sa ƙarya
ce kamar ke ana ki tunani ba ke ba an babbake mintunan ga yarinya guda
to tunda ana ta mata ƙarya ana cewa ana son ta ita kadai kenan bai kamata kuma su ta suna nuwan ga da wasu
ba yawanci kuma an ba a ce muku haka nan ba ku jin daɗi
to su ma me yasa su ƙarya ai
mutum ya ce ba na iya cin tuwo in bin ganki ba in na ji muryar ki kamar na ci abinci kina yarda da wannan kalaman
gaskiya bai kamata a yarda da kalaman ba
kin taba jin son wani ki ji kai in kika ji muryar shi kamar kin ci abinci
gaskiya ban taba ji ba
me yasa
saboda in na ci ni na ci in ya ci kuma shi ma shi ya ci
ban yarda wannan kalaman
gaskiya dai kam
me yake dauka wannan kalaman
ana doke shi ƙarya je ku
na fisa bari in dawo jinki kai in kuma bangaren su kin yarda da kalaman da masoya suke wada ma juna a lokacin da suka yi zurfi cikin soyayya
ka gaskiya ban yarda da su ba domin Allah kamar yanzu sarmai sai ya ce ma budurwa in ban shi kamar in ya shi muryarta ya koshi ba zai ci abinci ba alhani ba haka nan bane ba
ke ba ki yarda ba ke ba ki taba shin muryar mutum na miji ba masaurai in kika ji kawai kin koshi
ka gaskiya
sauraro a nan shirin zamantakewa zai diga aya sai wata laraba idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri yanzu dai a madadin Mansur Sani da tawagarsa da dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya
to Zainab sai mu ce Allah ya kai mu laraban lafiya masu sauraro ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aika mana ta email
to bari mu fara da sakon Hassan Dogon Faci ba tsari wanda ya ce salamu biyoyi Hausa fatan alkhairi a gare ku daukar matakin ci gaba da aikin samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana ta garin lambar Rimi dake jihar Katsina wanda gwamnatin jihar Katsina ya dauka abin ayaba ne babu shakka idan aka kammala aikin to Katsina sai dai mu ce Allah sanbarka muna fatan Allah ya bada iko sai sakon Umar Arbadai Abadam dan mutan abadan mazaunin jihar Difa a jamhuriyar Niger wanda yace assalamu alaikum biyo Hausa amincewa da majalisar dokokin kasar mu Najeriya ta yi na kudurin dokar haramta fitar da tsabar masara da yawa zuwa kasashen ƙetare a hakika dokan wannan mataki abu ne mai kyau Allah ya sa hakan kulliya ta biya kudin sabulu wajen daukaka kayayyakin masarufi
to ma da yanzu kuma ga labarai a takaice
Kasar Rasha ta faɗa a yau Laraba cewa tana sa ido sosai kan halin da ake ciki a ƙasar Siriya kuma tana tuntubar waɗanda ke kula da halin da ake ciki a ƙasar. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya bayyana buƙatar Rasha na tabbatar da tsaron ofisoshin diplomasiyarta da kuma sansanonin soja a Siriya inda sojojin Rasha suka kwashe shekaru suna goyon bayan dakarun Siriya a yakin basasar ƙasar. Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin duba wani daftarin ƙuduri a yau Laraba da ke kira tsagaita wuta cikin gaggawa a zirin Gaza tare da sako dukkan mutanen da ake garkuwa da su a hannun mayakan. Taron da yana zuwa ne makonni biyu bayan da Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da matakin da aka ɗauka a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an Rasha sun faɗa a ranar Laraba cewa har-haren sama da Ukraine ta kai sun haddasa barna a yankuna biyu da ke kan iyakar Rasha da Ukraine. Gwamnan Bryansk Alexander Bogomaz ya faɗa a shafin Telegram cewa wani harin jirgi mara matuƙi ya haddasa gobara a wani kamfani wanda daga baya aka kashe ta. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Laraba cewa ta lalata jirage mara matuƙa 14 da Ukraine ta harbo a har-haren da ta kai cikin dare.
To masu sauraro baki ɗaya kuma da takaitattun labarin muka kaga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ce ni gabatar da shirin sai Julie Leather's Creation da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai an jima.